A halin da ake ciki yanzu a Najeriya, kudin masara da buhun shinkafa na neman ninka albashin karamin ma'aikaci da masu karamin karfi. Haka kuma hauhawar farashin kayan ya sa kananan 'yan kasuwa cikin fargaba da zulumi ta yadda mutane za su iya mallakar kayan abin sayarwa a kasuwa. Hakan ya sa 'yan kasuwa musamman masu karamin jarin nasu yake karyewa sakamakon tashin kaya a wurin tsari da yawan karbar bashi daga wurin masu sayan kaya. Na shiga kasuwar Kaura dake babban birnin tarayya Abuja don jin yadda farashin kayan suke, inda 'yan kasuwan suka bayyana yadda farashin kayan yake hawa da kuma dalilai.
Sunana Suleiman S. Moriki. Farashin kaya a yanzu alhamdulillah akwai wanda suke saukowa su kuma suna hawa. Irin tattasai, tarugu sun sauko, albasa kuma tana hawa. Da ari, abin da yake kawo hawa farashin kaya ba komai bane irin rashin zaman lafiya. Ba a barin manoma suna noma kamar yadda suna yi da. Idan gonarka akwai na bakin gari wanda suke cikin jeji sosai, barayi sun mamaye wajen, ba za ka samu dama ka noma su ba ga baki daya.
Sunanan Lucy, muna sada su shinkafa, wake, masara, da sauran magi. Da muna sada shi 1000 amma yanzu ya shiga 1500.
Kamar mudin ita shinkafar waje fa.
15 da amma yanzu ya shiga 18. Da muna sada wake 900 amma yanzu ya zama 15. Akwai su irin man gida da ana sada manja din nan 6000 amma yanzu ya shiga 75. Yo kin je kasuwa ki ji price din ya canja. Yana ta kara ko da rana yana ta kara.
Wani magidanci mai suna Ibrahim Muhammad ya ce halin da ake ciki na tsadar rayuwa kan kawo sabani tsakanin iyali.
A da akwai abubuwan da an ce kana da albashi mataki ma misali kana karban naira 25,000 a wata, to zaka shiga da ita kasuwa zaka yi cefane da har ya kai ka wannan watan ba tare da wani ya ji kukanka ba ko kuma wani ya ji ma ya kake gudanar da rayuwarka. Wanda a yanzu sabanin haka a yau idan naira 100,000 kake karba a wata, to bana tunanin za ta yi ma cikakken sati biyu na yanda za ta tafiya ma da abubuwan da kake faruwa a gidanka. To idan ba a kai zuciya nesa ba sai ka ga irin wannan lokaci da ake magana ta Allah mutane da yawa gidaje suna samun sabani da iyalansu.
Sunana Salisu Shaibu. Kusan komai ya dade ku, sannan kuma albashin naku ma'ana a turance ba a review din sa ba yanda ya kai cewar ba za ka rinka ganin tsadar abubuwa ba. Wani lokacin an baka albashin naka ya zo hannunka zaka ga cewar da ka dan sai wani abu sai ka ga ya zama rara, ka san akwai kudin mota akwai wane ne. Wallahi wani lokacin albashin baya ma kwana 5 kuma sai ka auna ka kana da kusan kwana 25 gaba.
A nasa bangaren Awal Kabir Indabawa ya dora alhakin halin da 'yan Najeriya ke ciki da tsananin rayuwa kacokan akan gwamnatin kasar.
Ina da shekara kusan 54 amma tun da nake ni a rayuwa ta ban taba ganin tsananin rayuwa na rashin abinci da rashin kuɗi waɗanda zan ce kusan shugabannin Najeriya suka jefa mu a ciki ba. Na je Burkina Faso, na je Niger, na je Ghana, na je Togo, na je Benin, amma ban ga suna irin cikin tsananin rayuwar da ake ci na rashin abinci ba. Kullum in ka tambaya sai a ce an ƙara wai dala ta yi tsada, kuma amma gaskiya dai kura da dala babban abin da nake ganin ya ja wannan abin kamar rashin tunanin da gwamnati suka yi lokaci guda. Ban san dalili ba, zalunci ne ko menene ya kawo, amma dai akwai rashin tunanin da rashin iya shugabanci ya sa lokaci guda kawai aka ce wai an cire tallafin man fetur wannan lokacin ya samu ka shiga cikin masifar rayuwa.
Duk da haka 'yan Najeriya dai na ganin za a iya samun saukin rayuwa idan har gwamnati ta tsaya tsayin daka wajen yin abin da ya dace, yayin da wasu ke ganin gazawar gwamnatin kasar wajen dogaro da man fetur alhalin kasar tana da arzikin ma'adanai da kasar noma. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.